sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa a gane kuma ana iya samu mu alfa radio kuma shi kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ko ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar alhamis 7 ga watan disamba ibrahim ka almasi garba ne da babu ya kuma eri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga wannan birni washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran
kasashen duniya sun maida martani nan da nan akan sanarwar shugaba donald trump cewa a hukumance amurka za ta amince da birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila sannan kisar shugaban yamal ali abdullah sali a ranar litinin da yan tawayin huti masu samun goyon bayan iran suka aikata ya kara jefa kasar da yake daidaita cikin rashin sanin tabbas kana majalisar wakilai ta nan amurka jiya laraba kuma ta yi allah wadai da kisan kare dangi da ake yi wa kabilar rohingya inda ta amince da wani kuduri akan wannan batun
to kallon labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa manyan sojojin najeriya za su yi taro a ibadan inda za a yi bitar harkar tsaro a najeriya to ba sai ayi a Maiduguri ba
ai in ka lura kwanan nan muka baro Maiduguri to abubuwan ana kewayawa ne
duk da halin da ake ciki a Najeriya hukumar kwastam ta kama motocin alatu wajen 60 baya ga wasu abubuwa a watan Nuwamba kawai
darajar wannan motocin shine biliyan 1 da miliyan 300
kamar kowace ranar alhamis grace Abdu Alheri Grace Alheri Abdu na tafa da shirin ta na domin iyali amma duk waɗannan sai fa insha Allah labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya Kasashen duniya sun maida martani nan da nan akan sanarwar shugaba Donald Trump cewa a hukumance Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila wani mataki da ka iya sake tada rikici a tsakanin Isra'ila da Palestinawa sakataren majalisar dinkin duniya Antonio Guterres da ya jagoranci kasashen duniya wajen maida wannan martani a jiya laraba inda yayi ta kira da a kwantar da hankali kuma a kai zuciya nisa Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a daren jiya a daren shekaran jiya talata cewa wakilan kasashen Bolivia, Masar, Italiya, Senegal, Sweden, Birtaniya da kuma Uruguay sun buƙaci a gudanar da wata ganawar gaggawa inda sakataren Majalisar Dinkin Duniya zai yi bayanai kafin ƙarshen wannan makon. Shugaban Palestino Mahmoud Abbas ya ce sanarwar Trump akan birnin Kudus ayyanawa ne na janyewa daga rawar da yake takawa ga shirin zaman lafiyar yankin kasar Masar wadda ita ce kasar Larabawa ta farko da ta sa hannu akan yarjejeniyar samun zaman lafiya da Isra'ila a shekarar 1979 ta yi Allah wadai da wannan shawarar shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gaggauta maida martani mai tsauri ya ce wannan shawara abar nadama ce da Amurka da Isra'ila suka dauka Faransa bata goyon bayan wannan shawarar saboda ta saba wa dokokin kasa da kasa kuma ta yi watsi da kudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Shi ko Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi marhabi ne da wannan sanarwar. Tsohon sakataren Majalisar Dinkin Duniya kuma shugaban dattawa Kofi Annan ya faɗa a wata sanarwa cewa ba za a samu zaman lafiya mai dorewa tsakanin Isra'ila da Falastinawa ba har sai an mutunta yanci na bangarorin biyu a birnin mai dimbin tarihi
kisan shugaban Yamal Ali Abdullah Saleh ranar litini da yan tawayen huti masu samun goyon bayan Iran suka aikata ya kara jefa kasar da yaki ya daidaita cikin rashin tabbas da tashin hankali wanda yasa wasu ke hasashen ƙarin yaki mai tsanani wanda tuni aka fara ma tsakanin bangarori da dama tun shekaru uku da suka wuce biyo bayan kisan na Sale da yan huti suka yi ko sakamakon yaki ko kuma kisan gilla yan tawayen suna shirin ƙarfafa ikonsu a birnin Sana'a da ke hannun su tuntuni sun kama sama da ma'aikatan kafofin yada labarai 40 ciki har da ma'aikatan Yemen Today wata tashar talabijin mai alaka da Sali daga Bisani ta kulla alaka da yan tawayen Houthi a yakin a halin da ake ciki kuma jiragen yakin da Saudiya ke jagoranta sun ƙara ƙaimi wajen kai yaki kuma jiya Laraba sun kai farmaki a Yamal.
Majalisar Wakilai ta Dan Amurka jiya Laraba ta yi Allah wadai da kisan kare dangi da na kabilar Rohingya inda ta amince da wani kuduri da ƙuri'a kashi biyu cikin uku na wakilan da suka yi kira da a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa musulmin Rohingya marasa rinjaye a Myanmar da ake kira Bama. Wannan kudirin shine matakin farko da majalisun Amurka za su iya dauka wanda za su kai ga aiwatar da shirin kakaba takunkumi da zummar matsin lamba ga samun kudaden sojin Bama. Kana Amurka kuma za ta ba Myanmar tallafi na tattalin arziki. Wannan batu ne na nuna halin kirki da kuma batun tsaro, inji shugaban kwamitin harkokin kasashen waje a majalisar wakilai da ake kira Ed Royce, dan Republican mai wakiltar jihar California, ya faɗa a ranar Talata. Ya ce babu wanda zai tsira idan ana fama da tsaurin ra'ayi da rashin zaman lafiya a wannan bangare na duniya. Kimanin 'yan Rohingya 600,000 ne suka rasa matsugunansu a cikin 'yan watanni, suna arcewa zuwa Bangladesh, suna haddasa matsaloli ko kuma rikici na jin ƙai. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Donald Trump Jr. ya ki amsa tambayar da 'yan majalisa suka yi masa jiya Laraba game da tattaunawar da yayi da mahaifinsa shugaban Amurka Donald Trump yayin da yake dan takara dangane da ganawar da ya jawo cece-kuce kan ko me yayi da wasu 'yan Rasha a cikin watan Yuni a shekara ta 2016 a katafarin ginin na Trump Tower da ke birnin New York. Trump Jr. ya kauce manema labarai lokacin da ya shiga ginin majalisa ta kofar baya kana ya sha tambayoyi har na tsawon sama da awa 8 daga kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawa. Kwamitin yana binciken yiwuwar hada baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben Trump da kasar Rasha. Wasu a wurin tambayoyin na jiya Laraba sun ce Trump Jr. ya ce ba zai iya tunawa da abubuwan da kwamitin ke so ya sani ba, ciki har da bayanai game da ganawa da 'yan Rasha. Trump Jr. ya ce bai faɗa wa mahaifin nasa wani abu akan wannan ganawar ba, har sai da sakonnin email akan wannan ganawar suka fara bayyana a fili. Ta wani bangaren kuma, kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar ta dattawa ya yi wa mutane sama da 100 tambayoyi a cikin binciken da yake gudanarwa akan zargin katsalandan da Rasha ta yi a zaben shugaban kasar Amurka bara. Har ila yau dai akwai ƙarin wasu mutanen kuma da kwamitin zai ji ta bakinsu. Shugaban kwamitin ɗan Republican Senator Richard Burr ya yabawa abinda ya bayyana a jiya Laraba da wani gagarin wato dabarar kaiwa ga ɗaiɗaikun mutane da bayanan sirri, amma kuma bai nuna lokacin da za a kammala wannan aikin ba. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara daga Abuja, Najeriya, inda hukumar sojin kasar ta bayyana cewa wannan karan za a yi babban taron manyan sojojin kasar ne a Ibadan, inda za a yi nazarin matakan tsaro da nasarori ko aka sun haka da aka yi. Hassan Maina kaina gare ka.
Headquarters 2 Division Ibadan. has been granted the privilege of hosting the entire Nigerian army.
Babban Hafsa mai kula da tsare-tsare na hedikwatar rundunar sojojin Najeriya kenan, Manjo General Chris Jemitola, yayin taron manema labarai inda yake bayyana shirye-shiryen babban taron manyan komandojin rundunonin sojin Najeriya da za a yi a hedikwatar runduna ta biyu dake Ibadan. Yace za a yi amfani da wannan taro don a dan yi waiwaye da nufin duba aikace-aikacen da mayakan suka yi a baya, su kuma yi nazarin baki ɗayan ababen da suka yi a wannan shekara mai karewa da nufin tsara kuma sabbin abubuwan da za a yi a shekara mai zuwa don ci gaban irin nasarar da suke samu na kare yanci da daukacin Najeriya. Manjo General Jemitola, wanda yake babban komandan askarawan Najeriya, shugaban kasa Muhammadu Buhari zai zama babban bako yayin wannan taro.
Consequently, the theme for this year's Chief of Army Staff
taken taron na bana shine sake asase nagartar karfin sojojin Najeriya wajen fuskantar kalubalen tsaron kasa.
Containing contemporary national security challenges.
Kakakin hedikwatar sojin Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, ya mana karin bayani.
Aikin mu ne ya kasance duk wani bangare ko kuma rundunoni akan sa dauki nauyin wani harka ta aikin soja mahi muhimmanci a shekara. Kamar yadda shi General Jemitola ya shaida, an yi ne domin ya zama kamar waiwaye a dan tafiya.
Duba da wannan taro zai hada baki ɗayan manyan komandojin sojojin Najeriya. Na tambayi General Kuka Sheka ko me zai hana su yi shi a Maiduguri duba da matsayar tsaro da ke kongabakon baya a wannan shiya.
Ai, in ka lura kwanan nan muka baro Maiduguri, kaga hafsoshi da suka samu ƙarin girma zuwa mukamin Manjo General su 43, kaga a garin Maiduguri ai aka je aka yi musu ƙarin girma. Kuma ka tuna ko bara an yi wannan taro, so abubuwan ana kewayawa ne ba wai cewar sai ana la'akari da matsalar tsaro.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku.
Wani haka ne a kuma gaida Hassan. To daga Abuja kuma bari mu buga ikon Najeriya, inda hukumar kwastam ta ce ta kama motocin alatu masu tsadar gaske da kuma shinkafa 'yar ƙasar waje dubu barkatai da sauran abubuwa da ke da tsada sosai cikin wata guda kawai. Babangida Jibrin, gare ka.
Kayayyakin da hukumar ta kwastam ta kama a watan Nuwamban da ya gabata dai sun hada da motoci na gani na fada 64 da kuma buhunan shinkafa 14,333. Alhaji Muhammad Uba shine controller custom mai kula da shiyar Lagos da sauran jihohin yammacin Najeriya.
Motocin nan guda 64, darajar wannan motocin shine ₦1,300,000. Mun kama wannan motoci ne a boye a wani gida Kango a nan Lagos.
To ko akwai wasu mutane da hukumar ta kama dangane da fasa kwauran?
Abinda ake ciki mai gadi ne kawai a wurin. Da muka zo mai gadi shine muka samu a wurin, sai aka turo wani wakili ya zo ya kawo mana mukullan muka dauko motocin mu kawo shi ma sai muka tsare shi.
Hukumar ta kwastam din da ta ƙara jaddada kudiranta na ci gaba da hana shigo da shinkafa a Najeriya bisa kudirin gwamnatin tarayya na bunƙasa noman shinkafa a cikin gida, al'amarin da zai taimaka wajen samar da aikin yi ga dimbin manoma da kuma masu dogaro da su.
Shinkafa abun da muka kama a kwana 30, mun kama ₦13,330, wanda darajar shi ne ₦164,000. Wannan shinkafa mun kama su a wurare daban-daban ne, inda kun san gwamnati ta hana da shigo da shinkafa ta kan iyaka sai da ainihin tashar jirgin ruwa, saboda haka sai ne muka kama waɗannan. Kun gani da muka je nan mutane suna yin dubara daban-daban, wasu ma sun ɗauki buhunan sun shigo da shinkafar waje, amma sai suka ɗauki buhun gida sai suka je suka sauye suka je suka saye. Bayan shi akwai man girki wanda in an riga an gama shi ba a bari, wanda ba a gama ba shine aka bari gwamnati ta yadda a shigo da shi, saboda za a ƙara gyara shi a masana'antunmu domin mutane za su samu aikin yi.
shugaban hukumar ta custom e kula da shiyar ta Lagos da sauran jihohin yammacin Najeriya har ila yau yayi kira ga al'umman Najeriya da su gaba da tseguntawa hukumar custom take-taken duk wani dan sumoga ta yarda hukumar za ta samu nasara wajen dakile sumoga da yace yana illa ga tattalin arzikin Najeriya ya bada tabbacin cewa hukumar ta custom a ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar Kanal Hamid Ali Marabus za ta ci gaba da kai tsamame a kan iyakokin Najeriya domin kawo ƙarshen fasakori da ake yi a kan iyakokin ƙasar Babangida Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
A kai da Babangida ga wannan so mun taba
kuma da dai gogodo wannan shekarar manoma sun samu abin da suka samu saboda kaman mu a Niger kusan kashi 70 cikin 100 na kujerun haji manoma suka biya daga kauyuka talaka dake kauyuka wannan karin kaga ana kukan yiwa a manyan a birni ne Mina Kwantagora Suleja Bidda nan ne zaka ji ana mola ana abin kuma saboda yanayin babban gari yawancin mutane ba su son aiki ba kasuwanci zuciya ya riga ya mutu kuma an saba da irin tafiyar da ake a da ban saboda haka muna iyakan kokarin mu
to sai a bi mu a shirin mu na hantsi dan jin cikakken rahoton yanzu kan bari mu za ku da gefe Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tsanta hoyi ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ke fatar an shekarar lafiya barkamu kuma da saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na farko a shekara ta 2017 yau saura kwana uku yan matan sakandaren Chibok su cika kwanaki 1000 a hannun yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda galibansu suke ko kuma halin da suke ciki ba duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na kakkaba kungiyar daga jejin Sambisa nan gaba a shirin za mu bi diddigin rahoton da ke nuni da cewa ba a ba yan matan Chibok 21 da kungiyar Boko Haram ta saki damar ganawa da danginsu ba lokacin da aka kai su garin su Kirsimeti koma wasu kauyen karan farko tunda aka sace su za mu kuma bi diddigin batun kama waɗansu mata uku da rundunar sojin Najeriya ta yi waɗanda aka ce suna da hannu dumu-dumu a wajen tura ƙananan yara kai harin ƙunar bakin wake to sai ku kasance tare da shirin a wannan shekara
menene duniya menene dadin duniya menene duniya menene dadin duniya
idan kun kasance tare da shirin domin iyali a wannan shekarar da ke karewa babu shakka kun san an samu ci gaba matuƙa waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da dama da muka gabatar a shirin waiwaya aka ce maganin bantuwa bari mu fara da wannan batu na ƴan matan Chibok da muka fara shekarar da shi ga ci gaban da aka samu
ashe mu maza bayu muke
Kungiyar Boko Haram ta bada musayar ƴan mata 82 daga cikin 195 da take rike da su bayan kwanaki 1119 da sace ƴan matan sakandaren Chibok a makarantar su inda suka je domin daukar jarabawar kammala karatun sakandare wannan ya biyo bayan sakin ƴan matan 21 da kungiyar ta yi a watan Oktoba bara To yau shirin domin iyali zai bibiyar rahotanni da wakilanmu suka dauko mana na wannan ci gaba da aka samu faro daga birnin tarayya Abuja inda kungiyar fafutukar ceto ƴan matan da ake kira Bring Back Our Girls ko kuma BBOG a takaice ke zaman dirshi
kaurewa da murna dandalin Unity Fountain bayan labarin matan Chibok 82 da aka samu sun shiga fadar shugaban Najeriya Aso Rock inda suka gana da shugaba Buhari duk da dai dama ba a ba wa ƴan kungiyar dama su gana da matan da aka samu sun yi gangamin murna da wasu daga iyayen matan
shugaban kasa ya cika burinsa muna mai godiya muna taya shi murna da wannan nasara muna kuma taya iyayen yara murna musamman kuma su waɗannan kungiya ta BBOG sun yi matukar kokari gurin wayar da mutane kai da gwamnati da kuma cijewa na ganin cewa lalle sai an dawo da wannan yara.
Me yasa kungiyar bata yaba kokarin gwamnati in an duba koma dai yaya akwai nasara a samu matan? Ita ce tambayar da nayi wa sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu.
Dan ba sai abin yabo ba bai da zamu yi mu yaba musu. Ai abu idan mutun yayi abin da ya kamata ka ce ya idan kuma bai baka ga mishi shi harkan gaskiya kenan bata da wani abin nan guda biyu. To a ce wai ai ta yaban gwamnati da yake sun yi abu ɗaya shikenan. Za da mutane da suka ce mata aka ka 24 mu gode mu koma mu daina magana fa yanzu da aka karo 82 basu ji dadi ba ko gwamnati ita kanta ba ta ji dadi ba. Ai gwamnati ita sai ta kama kana yanzu wannan abin aka kawo su ba wai mu ne zamu yi abin da alfahari da shi ba ko na ba su gwamnati ne suke yi su nuna cewa ga abin da suke kuma haka din da muke cewa su ci gaba da kawo wannan za su kawo 113 su dada samun su yi alfahari da abin da suka kuma su yaba kansu abin da suka yi mu da muna yaba musu sun yi abin yaba kuma ba su yi abin yaba ba ba mu yaba musu ba.
Zan tawo da jami'in labaru na kungiyar Google Mail Ceto Matan Cibo BBOG Dr. Iman Shehu a duk lokacin da aka samu wannan nasara ba a ba kungiyar BBOG damar gaisawa da matan ko ma kai su dandalin Unity Fountain don murna a bainar jama'a. Dr. Shehu ya ce hakan ba zai shafi lamuran kungiyar su ba.
Tunda gwamnati ta ce ba ta son ta ga mun mu'amala da su ko ma mu gansu shikenan mu wannan bai dame mu ba mu dai zamu ci gaba da gwagwarmaya mu ga cewa sauran yan matan an sako su dama tunda an sako wadannan yan mata alhamdulillah.
Me za ku ce ga wadanda suke tunani kun fiye dagewa da matsa lamba kan lamuran matan nan kuma alhali gwamnati tana nata kokari.
Eto yadda mulki take ne a yawancin kasashen Afirka shugabanni kana bukatar abu ga shugabanni in sun ga ka cire hankalinka daga abin da kake bukata kaga sai su banza da kai kawai su kama gaban su don haka shi yasa mu mun fahimci dama haka gwamnatoci suke a Afirka masu mulki in ba abin da ya shafe su ba ba su damuwa shi yasa kaga muka matsa lamba.
Masu gwagwarmayar dai na fatar cigaba da yarjejeniya don samun ragowar matan inda suke yi gugar zana kan yadda suke ganin hukumomin Abuja na gwale su. Ga sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu.
Gwamnati ta ma samu iyayen an mata cibin din ta same su ta ba su hakuri akan abin da take yi ta ce ga abubuwan da muke ma ga musu da magana da su ta duba lafiyar su duba ciki yadda suke yanayin da suke ciki kwata kwata babu kawai da sun wani daga sun kada kiyaye kawai sun yi kaman watsi da mutane su suna ganin wato su ne gwamnati yanzu sun shigo to ai kafin su an yi wasu kuma bayan su kuma za a wani ba duniya nan bane ba wataran mu ne wataran kuma ba mu bane ba wataran ko duniya gaba daya mu zamu bar shi.
A cikin hirarsu da manema labarai jim kadan bayan tashin yan matan zuwa birnin tarayya Abuja gwamnan jihar Borno Kashim Shetima ya bayyana cewa
babin da zamu fada illa Allah ya saka wa ciwo ba mu shugaban kasa Allah ya saka wa sojojin kasan nan da civilian JTF din mu da kungiyoyi da suka taimaka da aka samu mana ayyamun nan Allah ya bashi karfin gwiwa da lafiya Allah ya sa a samu sauran yan matan nan a cikin koshin lafiya shine addu'ar mu shine bukatar mu kuma mun yi imani nan ba da dadewa ba za a samu sauran yan matan da kuma duk mutanen Borno dake hannu yan ta'adda
su yan jaridu fa game da ruwan da suka taka musamman ma wajen yan to wadannan mata
ai yan jaridu kun taka rawan gani kuma ya cancanta ya ba muku a gode muku don gwamnati dake ci a lokacin sun ma fito sun ci a ba ma sake yan matan nan ba ma dauke su ba boye su akai don a sa gwamnatin kunya alhamdulillah Hausawa suka ce rana ba ta kariya sai wariya gashi nan alhamdulillah don gashi nan an samu ƴaƴan mu kusan 114 a cikin watanni 6 nan kuma mun yi imani za a samu sauran mu.
To wai me al'umman jihar Borno ke cewa ne game da ƴan to waɗannan ƴan mata ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Maiduguri
muke gani wannan lamarin dai abu guda biyu ne na farko a gwamnatin Buhari a siyasance ta yi nasara gurin mai da yaran Boko Haram din nan musamman ma Chibok Girls din nan
da farko dai abin da zan ce dai na taya iyayen ƴan matan Chibok da murnan cewa an suke ƴaƴansu amma akwai abin da yana bani matakan tsoro gaskiya abin da yake bani tsoro shine shin su wane ne a bangaren Boko Haram da aka sake su mutanen da sanadiyan kama su shi yasa muka samu sauki a Maiduguri ne aka sake mutanen da sanadiyan kama su yasa ya karye garkuwan Boko Haram ba sa iya fuskance sojoji su karba gari su aka sake to shine mu sani ba sannan na biyu sake su da aka yi din wani irin rajanjaniya aka yi da su a sunan an sake su su take koma jeji su sungumi bindiga su ci gaba da kashe mu da kashe sojojin mu ko kuwa an sake su ne a sunan su ma in sun komo ga irin barnan da ba za su koma su yi irin na da ba.
Yakubu Nkeki shine shugaban kungiyar iyayen ƴan matan Chibok.
Mun iyaye da muna can kasan Chibok mun ji na ma wannan gwamnati tunda mun gani sun kasa rawa zuwa gani saboda kawo ƴan matan nan a tsaron su to mun ji na musu kuma muna da bege ta wannan tafiya da lallaban da suke yi sauran maza su fito mana. Yanzu haka mu iyaye dai mu shugabannin iyaye din muniya mu je mu zana da su muka ga yadda suke kuma alhamdulillahi yadda suka fita sun fita ba cikin kamar yadda na fari suka fita ba jikin su da yayi ne ba su da wani matsala da yawa a jikin su da zai nuna kamar irin nan yiwa da sauran su.
To kamar kun samu kun gana da su waɗannan ƴaƴan naku? Ya ko ga halin da suke ciki ne a
hankalin su bai canji ko katan cewa a suna da wani hali da zai nuna kamar sun kauce daga hali na asali ba suna nan dai da halin su lafiya lafi ne yaka ne wanda suka ganni ma suna gudun su gumume ne su tambaya kanin su da iyayen su a gida ɗaya kam ai a sani cewa ba su da wani jurewa hankali.
To bala kun kai akwai yarka ko kuma da aka gano a ciki?
Eh to sai ma kwarai. Wanda tauke ta a wuya ma na jin daɗi da yadda ta fita.
Akwai wasu da aka kamar aka gansu da raunuka hakan nan ɗaya kamar kafanta ya ji ciwo ɗaya kuma ko hannu ne hakan nan. Kamar su yi maku bayani game da menene ya same su har suka samu wannan raunuka?
Wannan tun kaga yanzu a cikin haduwan mu na yau nan murna ne na fito wansu musamman ban samu zarafi na bincike su game da wannan ba domin yana da sauran lokacin da zan sake koma wajen su mu yi hira.
Sauran iyayen fa da kamar ba su gano nasu ba ya suke ji ne?
Iyayen sun ma ko da haka mutum in ba ka san naka ba dole zai san take ka a zuciya amma da suke mun fara gani cewa wannan gwamnati yana kokari inda an fitar da 21 aka ci a kan hanyar lalaba a haka kuma suka fitar 82 a ran daya kowane iyaye yana da bege cewa nashi zai fita.
Inda za mu ja burki kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake waiwaye baya a shirin domin iyali. Muna kuma ƙara godiya ga dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga shirin a wannan shekara da ke shigewa ta 2017. A madadin su duka alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.
To a gaida innar su Amal, yanzu kuma ga Baba Yakuma Eri da labaran duniya amma a taƙaice.
Ma'aikatan kashe gobara sun shafa ma a wurin kashe wutar daji da a ƙananan hukumomin Los Angeles da kuma Ventura biyo bayan tashin gobara da ya tashi a safiyar jiya Laraba a cikin birnin Los Angeles. Wutar daji ta ƙona sama da filaye 32,000 kana kuma tana barazana ga sama da gine-gine 12,000. Wutar ta kai kusa da manyan hanyoyi da makarantu da kuma gidajen adana kayan tarihi kuma ta haifar da hayaki mai illa a yankin. Kimanin mutane 200,000 ake kwashewa a wurin. Babu labarin cewa wani ya rasa ransa a wurin sai dai mutane 'yan kalilan ne suka ji rauni. Ma'aikatar kwana-kwana ta Los Angeles ta ɗauki ɗaruruwan ma'aikatan kashe gobara kuma ta yi kira ga jiragen sama da na masu saukar ungulu su taimaka wurin kashe wannan rutan. Magajin birnin Los Angeles Eric Gasserti ya ce an riga an kwashe mutane sama da 230,000 daga Los Angeles da kuma karamin hukumar Ventura. An ba da umarnin kwashe mutane a wurin kuma an shirya kwashe wasu mutane waɗanda suke nisa da inda wannan abin yake aukuwa a jiya Laraba uni guda bayan da gwamnan jihar California Jerry Brown ya ayyana dokar ta ɓaci a karamin hukumar Ventura. Kasashen duniya sun maida martani nan da nan akan sanarwar shugaban Donald Trump cewa a hukumance Amurka za ta amince da birnin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila, wani matakin da ake ganin zai iya sake tada rigima tsakanin Isra'ila da Falastinawa. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya jagoranci kasashen duniya wajen maida martanin a jiya Laraba, inda aka yi ta kira da a kwantar da hankali kuma a kai zuciya nisa. Kisar shugaban Yemen Ali Abdullah Saleh a ranar Litinin da 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran suka aikata ya ƙara jefa ƙasar da yaƙi ya daidaita cikin rashin sanin tabbas da tashin hankali, kuma ya sa wasu suna ganin cewa ko kuma suna hasashen ƙarin yaƙi mai tsanani wanda ya fara tsakanin ɓangarori da dama shekaru 3 da suka wuce.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu amadadin baba ko makeri wanda ya taya ni da wanda ya hada mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Jimmy Cook ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.